بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو مدى سادوا وانا يمشينا أصاب الدر اللهدي شاقيا قوتا رجب lahadi ne daren litinin ko sha 11 ga watan rajab shekara ta 1443 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 13 kenan ga watan 2 shekara ta 2022 miladiya daga nan masallacin Anas bin Malik a Gwallaga a birnin Bauchi inda muke gabatar da karatu na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam masu karantar da hukunce daga cikin littafin al-Muharrar fil Hadith wallafal Muhammad ibn Abdul Hadi Allah ya rahama ga ibn Abdul Hadi da dukkan malaman sunna. Wannan shine darasi na 8 daga cikin darusa na wannan littafi wanda yau zamu ci gaba daga inda muka tsaya a karatun jiya a cikin babu siwak babin da yake bayani dangane da aswaki da hukunce-hukuncen da suka jibance shi. حديث رقبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك، واستنشاق الماء وقص الأظفار، وغسل البراجم ونتف الإبط، وحلق العانة وانتقاص الماء. قال مسأب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. رواه مسلم. وذكر له النسائي والدار قطني علة مؤثرة، ومسأب هو ابن شيبة تكلم فيه. قال النسائي: منكر الحديث. وعن جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من 40 ليلة. رواه مسلم. وقال ابن عبد البر: لم يروه إلا جعفر بن سليمان، وليس حجة لسوء حفظه وكثرة غلطه، وقد وثق جعفر ابن معين وغيره. وقال ابن عدي: هو عندي ممن يجب أن يقبل حديثه. وقد روى هذا الحديث أحمد وأبو داود والترمذي من رواية ابن موسى الدقيقي وفيه ضعف، عن أبي عمران وفيه: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم. ما لم يأتي. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة. Hadisi na 31 kenan an karbo daga Abu Huraira. Allah ya kara yadda ga Abdurrahman ibn Safar Abu Huraira. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, shi kuma ya karbo ne daga Annabi salati da salamar Allah su tabbata a gare shi, qala, ga abin da yace: la khulufu fami sa'im, tabbas warin bakin mai azumi, atyabu inda Allah, shi yafi daɗi a wurin Allah, min rihil misk, sama da ƙamshin turaren almiski. Rawahu Muslim. Al-Imamu Muslim ya rawaito wannan hadisi. Wannan hadisi kun ji kalmomi a ciki kamar khulufu, waɗansu suna karantawa da khalufu, amma abin da yafi daidai shine khulufu bi dammil kha. Abin da ake nufi da shi shine: ma yukhlafu ba'da ta'am min al-fami من ريح كريحة لخلاء المعدة من الطعام idan mutum ya dade bai ci abinci ba to kasancewar ciki bai dauki komai ba zai fara fitar da wani amo na wari sakamakon cikin ya zama empty na dogon lokaci wannan dalili yasa zaka ji bakin mai azumi yana fitar da wani wari komin yanda ya goge baki mu kuma mun karanta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar a furuci ya karantar a aiki cewa kar mu bari bakunan mu su yi wari to sai zama kamar hakan zai daga hankalin mumini ta yaya za a yi a ce addinin musuluncin da ke ce ai tsaftar baki kuma ya ce ya yi azumi kuma azumin yana sa warin baki to kaga mutum yana da tambaya anan to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ke bada amsa da cewa wannan warin bakin ai ba kazanta ko dauda ta jawo shi ba wannan yunwa ko kishiwa da mutum ya dade cikin sa yana empty yake fitar da wannan tiririn da ke sa wari ba daga bakin sa yake ba don haka baya da laifi balma ba batun laifi ake ba ai daraja ce da daukaka a wurin Allah domin garin ibada yasa har wannan wari ke fitowa to wannan wari a wurin Allah shine mafi soyuwa kuma shi yafi dadin kamshi a wurin Allah sama da yadda ku kuke jin kamshin turaren albiski an fahimta ko wannan shine ma'anan wato almisk almisk shine nau'un hasanun min alwa'i tayyib shi almiski wani turare ne wanda yake da kyau ba dole ya zama irin wanda yanzu kuke gani ba daga cikin nau'uka na turare a wancan lokacin babu wanda yafi tashi da fice kaman almiski amma akwai almiski da yanzu ake amfani da shi wanda yawanci mata suke amfani da shi ba dole ya zama shine turare na maza da kowa ke amfani da shi a da da ake ce almiski ba wannan ne yanzu an fi amfani da shi wajen harka ta magani ana fahimta ko to wannan shine abin da wannan hadisi ke koyarwa duk da cewa waɗansu malamai sun samu iskali suka ce ta yaya za a yi wari kake ji Allah kuma ya ce na jin kamshin sa sai suke ganin duk abin da za a ce mummuna ne a wurin dan adam to ai Allah ya fi tsarkaka da cewa abin mummuna ne shi ma a wurin sa ana fahimta kuma bai kamata ba a ce wa Allah wari yana masa kamshi in ji waɗansu majenan masu neman kwakale-kwakale to amma waɗansu malamai kuma sun ba da amsa kamar wato abin nan kamar Ibnu Abdulbar da ya zo sharhin wannan hadisi da shi da Al-Qadhi Iyad da ya zo sharhinsa a cikin littafin sharhin sahihi Muslim sai yake cewa ma'anan hadisin shine Allah madaukakin sarki zai mayar da warin bakin mai azumi ya zama abu mai kamshi a ranar kiyama sama da yanda kamshin turaren almiski yake yace ba ana magana akan a nan duniya Allah na jin kamshin wari bane yace ana magana akan tashin kiyama ne saboda riwayar Imam Muslim ta zo da cewa atyabu indallahi yawmal qiyama to wannan yawmal qiyama din sai ta zama ta fassara ta warware iskalin ana magana ne akan tashin kiyama kaga waccan maganar an bata amsa Ibnu Abdulbar yace a'a ba sai ba ka kawo wannan ba ko a nan duniya ba haka yake ana fahimta sai ce ai ubangiji madaukakin sarki idan kana so ka tsarkake shi shine ma ka ce siffarsa ta bambanta da siffa ta bil adama don haka ta iya yiwa abinda dan adam ke gudun sa yana jin warin sa shi kuma ubangiji madaukakin sarki ya zama abu ne mai kyau kuma yana son sa ai dabi'a ce taka da ta sa kokolwarka za ta baka sakon cewa wannan abun wari ke yi inda Allah ya juya kwakwalwar tana iya baka abinda wani ke jin kamshi kai kuma ka ji wari wani abinda wasu suke jin wari kai kuma ka ji kamshi ana haka ko ba a haka yace ai misalin wannan shine kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda aka yi wa rauni a wurin jihadi zai tashi a ranar kiyama raunin sa yana fitar da jini kana ganin launin jini amma kana jin kuma yana kamshin turaren almiski shin asali jini yana da kamshi ne? Kwankin kuma ya zama har na turaren almiski? to sai ce al-launu launu dam wa rihu rihul misk, ga launin jini amma kuma kana ji yana kamshin turare. To kaga a wurin Ubangiji ne yake iya canza abinda ku a wurin ku kuke kyama, sai Allah ya maida shi kuma abinda ake so. Don haka ba dole sai ka ce a tashin kiyama ba. Ana fahimta? To ala ayyi hal, mun ji Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce warin bakin mai azumi shi ya fi daɗi a wurin Allah sama da kamshin turaren almiski. Don haka kenan, kar mutum ya ɗauka don ana karantar da aswaki da tsaftar baki sai mutum ya ta nemo sinadaran da za su sa sai an daina jin wannan warin, kar ya wahal da kansa, domin a wurin Allah ba wari ba ne kamshi ne. An fahimci ma'anar hadisin? Sannan kuma wannan bai sa ya saba da koyarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa kar ka bari bakinka ya wari ba, don ba kazanta ce ta jawo ba. Daga cikin fa'idodi da muke fahimta a cikin wannan hadisi shine, wato abinda waɗansu malamai kamar malaman mazhabar Shafi'iyya suka ce wannan hadisi ya nuna cewa makaruhi ne yin aswaki daga lokacin da bakinka ya fara wari idan kana azumi. Suka ce ta yaya za ka yi ka goge abinda Allah ke jin daɗinsa, tunda Allah maɗaukakin sarki yana son wannan warin sama da yadda kai kake son turaren almiski. To ta yaya kuma za ka zo a lokacin da warin ya fara fita kai kuma ka zo kana gogewa? Ai gara ka bari warin ya ƙaru, don daɗi ne yake ƙaruwa a wurin Allah, in ji malaman Shafi'iyya, Allah ya saka da alheri. Sauran malamai suka ce kai wannan bai yi ba, suka ce a'a. Ana fahimta? Wanda ita ce fa'ida ta gaba, suka ce hadisin ba haka yake koyarwa ba. Suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallama a aikace ya nuna cewa ana aswaki a koyaushe, bai ce mai azumi a lokaci kaza kar ya yi aswaki ba. Ya ce sunna ce tasa a rinka yin aswaki a kowace alola, a kowace sallah. To shin da alola da sallan nan akwai lokacin da za a ce a azumi idan baki ya fara wari shi a ce ba za a yi aswaki a lokacin ba? Annabi sallallahu alaihi wasallama bai ware ba, kaga sunnarsa ta kore wannan magana. Sannan abu na biyu shine, shin wannan goge haƙori da kuka hana waye ce da ku idan an yi yana sa warin ya daina? Ai warin ba daga haƙorinka ke fita ba, daga cikinka yake fita. Don haka duk yadda ka goge warin ba zai daina ba. Don haka ladarka tana nan, in ma kuna so warin ya ƙara taruwa ne ka bar shi yana nan, ko ka goge bakin ba zai tafi ba, saboda ba daga haƙorinka yake fitowa ba. Ana fahimta ko? Sannan kuma ya tabbata a cikin hadisin Amir ibn Rabi'a, kamar yake cikin Jami'u Tirmidhi, ya ce na ga Annabi sallallahu alaihi wasallama lokuta da ba za a iya kirgawa ba yana aswaki alhal yana azumi. Ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ma la uhsi yatasawwaku wa huwa sa'im. Fa'ida ta gaba ita ce malamai sun yi sabani kuma anan karkashin wannan hadisi, cewa to tunda mai azumi a kunyar da cewa yayi aswaki a wurin maganar malaman jumhur ko, to shin yana iya amfani da aswaki danye wanda yake da dandano? Akwai aswaki mai daci, akwai aswaki mai bauri, akwai aswaki mai wani dandano daga cikin dandano da mutane suka saba ji a bakin su. To kuma mai azumi ai ana so bakin sa ya zama ya kame daga ci da sha, idan ya sa dandanon nan anya ba zai yi tasiri ba akan azumin sa? To sai suka ce idan dai zai yi aswaki sai dai amfani da busasshen abu, ko itace da ya bushe wanda babu dandano, ko kuma ya amfani da buroshi zalla wanda babu man goge haƙori, saboda ya zama zallar goge haƙori ne amma ba tare da an ji dandano ba. Ana fahimta? Wannan shine ra'ayin malaman Malikiya da malaman Hanabila. Amma mafi yawa daga cikin sauran malamai su kuma, wanda har da masabar Imam Shafi'i din da masabar Imam Abu Hanifa, su kuma suka ce babu wanda ya hana ka yin aswaki da kowane irin aswaki. Duk wanda ya halatta a yi da shi a lokacin da ba a azumi, ya halatta a yi da shi a lokacin da ake azumi. Suka ce shigan wani ɗanɗano cikin bakinka ba shine cin abinci ba, Allah kuwa ya hana cin abinci ne da shan abin sha. Ana fahimta? Ka cewa mutum kar ya dandana abu kaza saboda akwai dandano, to wannan zai sa na farko mashakkan nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace zai hana, yana tarewa mutane ka sake dora musu shi. Na biyu kuma shine, to ya kamata ka hana su alola ma, saboda duk wanda yazo alola akwai dandanon da zai iya ji a cikin ruwan da yake kurba, saboda ba kowane ruwa bane yake zama ba dandano kwata-kwata. Kuma kaga baka cewa a daina alola wajen, a daina kurkuran baki wajen alola saboda za a ji dandano. Ana fahimta? Don haka wannan ya fi ƙarfi cewa ana iya aswaki da kowane iri. Sannan kuma hadisin yana nuna mana cewa ya halatta koda kana azumi ka yi aswaki da buroshi da man goge haƙori, ko da rana, ko da yamma, ko da safe, ko da asuba bayan sahur. Amma idan mutum ya yana ji cewa ba zai sa ya haɗiye wannan abu mai zaƙin ba, don wani in ya ɗanɗana ji ɗan zaƙi-zaƙi, kar ya yi sakaci da shi a ce zai wuce. An fahimta? Don haka idan mutum yana da tabbacin cewa idan ya goge bakinsa, iya bakinsa kawai zai tsaya, wannan ɗanɗanon da yake ji ɗin, sannan ya kurkure ya zubar, shikenan wannan bai da matsala. Amma wanda yake jin cewa zai iya wucewa ya ji shi a makoshinsa, to wannan shikan sai a ce ya bari, sai ya amfani da buroshi zalla. Ana fahimta? Alhadithu la yamna'u tasawwuka bil mijradi was-sanun. Al-mijrad shine buroshi, as-sanun ko kuma al-ma'jun shine man goge haƙori. Wannan na karanta ne saboda wanda bai san sunansa ba. Wannan hadisi dai kowa ya fahimce shi ko? To sai hadisi na gaba da 32. Malai ya ce wa an Aisha radiyallahu anha qalat, an karɓo daga nana Aisha, Allah ya ƙara yarda ga nana Aisha, ga abin da ta ce, qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ma'aikin Allah salati da salamar Allah su tabbata a gare shi ya ce, ashirun min alfitra, abubuwa goma suna cikin, wato suna cikin tataccen yanayin halitta na bil adama. Qassu sharib, yanke gashin baki, wa i'fa'ul lihya, da cika gemu, wa siwak, da aswaki, wa istinshaqul ma, da shakar ruwa a hanci, wa qassul aghfar, da yanke faratu, wa ghaslul barajim, da wanke tsakankanin yatsu, wa natful ibit, da tizge gashin hammata, wa halqul ana, da aske gashin gaba, wa intiqasul ma, da kama ruwa. Qala Mus'ab, ɗaya daga cikin marwayatan wannan hadisi wanda shine Mus'ab ibn Shaybah al-Qurashi yace, wa nasitul ashir, na manta wanne ne na goma, wa nasitul ashira, na manta wacce ce ta goma. Kaga yanzu tara kenan, ka ji ko? Illa an takuna al-madmada, sai dai ina ji cewa kurkuran baki ne. Qala Waqi', ɗaya daga cikin jigajigan marwayata hadisi, Waqi' ibn al-Jarrah ar-Ru'ati yake cewa, intiqasul ma, abinda ake nufi da intiqasul ma yani al-istinja, yana nufi kama ruwa kenan wajen tsarki. Rawahu Muslim, wannan Imam Muslim ya rawaito. Wa dhakara lahu an-Nasa'i wa Dharqutni 'illatan mu'assira, sai dai wannan hadisi fa, wannan riwaya al-Imam an-Nasa'i da al-imamu Dharqutni dukansu sun bayyana cewa akwai wata, akwai wani abun suka wanda zai iya yin tasiri akan wannan riwaya. Wa Mus'ab, wannan da kaje an ce Mus'ab shine ibnu Shaybah, tukullima fihi, waɗansu malamai sun yi magana na suka akansa cewa hadisinsa ba irin wanda za a karɓa ba ne, قال النسائي هرما الإمام النسائي يأتي منكر الحديث يعني كاو حديثي منكر عن جوانا وعن جعفر ابن سليمان سننكما عن رويته دقى جعفر ابن سليمان عن أبي عمران الجوني دقى أبو عمران الجوني عن أنس ابن مالك دقى أنس تم مالك الله يكارير دقى أنس قال أنس ياتي وقت لنا في قص الشارب أنس يامن إيا كان لوكتي دنقر دا ينكي غاشم باكي وتقليم الأظفار دكما ينكي فراتو ونتف الإبط دكما تزجي غاشم همتا وحلق العانة دا أسكي غاشم دبا ألا نترك أكثر من 40 ليلة cha kar mu rinka barin su su rinka wuce kwana 40 rawahu muslim imamu muslim ya rawaito wannan wa qala ibnu abdul bar a cikin at-tamhid yace lam yarwihi illa ja'far ibn sulaiman wannan hadisi da kaji ja'far ibn sulaiman shi kadai ya rawaito shi wa laysa hujjatan li su'i hifzi ja'far ibn sulaiman ba hujja bane a wurin malaman hadisi saboda yana da rauni a wajen hadda wa kad wasaka ja'fara ibn ma'in wa ghayruhu amma wadansu kuma daga cikin jigajigan malaman hadisi kaman ibn ma'in da wasu su kuma sun tabbatar da hadisin sa cewa za a iya karba wa qala ibn adi shi kuma cewa yayi huwa mimman yajibu an yuqbala hadithu ai shi Ja'far ibn Sulaiman yana daga cikin wadanda dole ne ma a makar riwa hadisin su wa kad rawa hada al haditha Ahmad wa Abu Dawud min riwayati ibn Musa ad-Daqiqi wa fihi da'f Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin Musnad Imam Abu Dawud a cikin Sunan dukkan su suma sun sake ruwaito wannan hadisi amma ta hanyar Ibn Musa ad-Daqiqi amma shi kan akwai rauni a cikin wannan riwayar an Abi Imran daga Abu Imran wanda a cikin sa ba wukita aka ce ba waqata lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam da kansa ya iyakance mana lokacin da kar a wuce a wajen yanke waɗannan abubuwa da aka faɗa daga cikin fitra an gane waɗannan hadisi guda biyu da kuka ji duka hadisi ne da ma'ana ɗaya wanda duka kamar yadda kuka ji Imamu Muslim ya rawaito to amma akwai maganganu na malamai akan wannan riwayar wanda shi kuma malam amana ce ta ilimi ta sa duk da cewa ya kawo hadisin a cikin littafin sa to amma dole ya gaya mana illar da waɗansu suke gani hadisin yana da wato kura a kansa cewa shin za a karba ko ba za a karba ba wannan shine bayanin da yayi wanda kuka ji mai tsayi dangane da illar da take cikin hadisin wannan illa da yake magana a kanta yana magana ne akan cewa Mus'ab ibn Shayba al-Qurashi din nan wanda ya ruwaito yace abubuwa guda goma suna cikin fitra yace akwai matsala matsalar ita ce wannan hadisi munqati ne ba mausul ba riwayar da ta zama mausula zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ba guda goma tace ba guda biyar ne kuma riwayar ita ce riwayar Abu Huraira wadda Bukhari da Muslim duka sun ruwaito amma ba ta hanyar wannan Mus'ab din ba ana fahimta sai ya zamana a cikin ta an ce al-fitratu khamsun fitra guda nawa biyar ne wannan kuma yace mana ashrul min al-fitra guda nawa shi yace goma sai ninka guda biyar din amma duka guda biyar din da suke cikin wacce riwayar akwai a cikin wannan riwayar Mus'ab sai dai shi an samu karin guda goma an samu karin guda biyar suka zama goma waɗannan guda biyar din da suka zo ta riwayar da take cikin Bukhari da Muslim dukan su biyu suka yi taron dangi wajen fitarwa yace al-khitan kaciya yace al-istihdad shine aske gashin gaba yace taklimul azfar yanke faratu yace natful ibit wato aske ko kuma tizge gashin hammata yace qassu sharib yanke gashin baki kaga wanda ya bambanta shine al-khitan kaciya kadai shi babu a cikin wancan amma a cikin wancan kuma akwai ƙarin guda shida waɗanda shine kun ji an faɗi kurkuran baki kun ji an faɗi shakar hanci kun ji an faɗi waɗansu abubuwan to shine su sai suka ce wato wannan riwaya da shi Mus'ab ya ruwaito suna gani akwai illa a kanta saboda da yawa daga cikin su sun ce shi wannan Mus'ab din ba mutum bane da yake wato sika a wajen karbar hadisin sa an fahimta wato al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya ce yarwa a hadisa manakir yana yarwi a hadisa manakir yana ruwaito hadisai munkarai koda an samu wasu hadisan sa da suke da kyau tunda yana ruwaito hadisai munkarai to ya kamata waɗannan munkaran su yi illa akan waɗanda suke da kyau din saboda in kana da kyau to kana da kyau a ko ina ba kana da kyau a wannan a wancan kuma baka da kyau ba ana fahimta Abu Hatim ya ce wannan mutum da kuke ji ba mutum bane wanda za a gode masa a harkar hadisi to kuma illar da al-Imam Ad-Darqutni yayi magana akan ta wanda anan shi Ibn Abdul Hadi yake ishara gare ta cewa illatun mu'assira ita ce cewa yayi a cikin riwaya ta biyun nan cewa a cikin waccan riwayar cewa abubuwa guda goma a madadin ya faɗi guda biyar akwai riwayar da ta zo ta hanyar wani wanda shi ya fi Mus'ab ɗin ƙarfi ana fahimta shi ne Sulaimanu Taimi shi kuma da ya zo sai ya ce abu ana ce mana akwai abubuwa guda goma amma bai ce annabi ne ya ce ba kuna fahimta sai ya ce an ce mana ana koyar da mu abubuwa guda goma suna da kyau shi kuma Mus'ab da ya zo sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abubuwa goma fitra ne shi Sulaimanu Taimi ya tsira don bai ce ya jingina wa annabi ba don haka za a iya cewa guda biyar din da suke ciki ko hudu tabbas annabi ne ya faɗa sallallahu alaihi wasallam amma sauran ijtihadi ne wanda koda sun tabbata a cikin waɗansu riwayoyin ko a wasu ayoyi cewa suna cikin addini amma dai ba a samu annabi sallallahu alaihi wasallam a zama ɗaya ya jera abubuwa goma ba don haka ƙarin cewa goma wannan ta zo ta hanyar Mus'ab ne kadai to inda rigimar take ita ce wannan Mus'ab din Al-Qurashi me yasa har Imam Muslim ma ya ruwaito hadisi ta hanyar sa shi yasa suke cewa wannan hadisin gashi Imam Muslim ya ruwaito amma shin Imam Muslim zai ruwaito hadisi daga mutumin da yake munkarul hadis kuna fahimta to wannan shine inda rigimar take wannan rigima mai zurfi ce wanda ba dole sai yanzu kun fahimta ba abinda yafi muhimmanci a ciki shine waɗannan al-fitra guda biyar waɗanda suka tabbata a cikin Bukhari da Muslim riwayar Abu Huraira waɗannan duk babu ƙura akan su mun tabbatar ta fuskar riwayar hadisin sauran kuma waɗanda aka same su a cikin wannan idan ma a cikin wannan riwayar akwai illa akan ta kamar yadda mai littafin ya faɗa amma babu illa akan ma'anar su domin akwai su a cikin waɗansu hadisan cewa su din suna cikin abin da Annabi ke koyarwa ana fahimta ko bari mu bi su ɗaya bayan ɗaya ku ji sai ka ji wanne ne wanda dama ba musulunci ne ya karantar ba ko kuma ba su tabbata ba a cikin wata riwaya don haka illar da yake faɗa a nan illa ce a ta fuskar isnadin hadisin da kuma a ce wannan hadisi tabbas Annabi ne ya faɗa a haka amma ba illa ce akan matsaloli na fiqhu da za mu koya ba wanda daga baya za mu ji a ɓangaren fiqhu dukkansu suna cikin fitra saboda sun tabbata a waɗansu wuraren na dalilai amma a cikin wannan hadisin ne haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jera ko ba haka ba wannan ita ce illar wannan kuma kaga harka ce ta malaman hadisi don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yana shiryar da mu kamar yadda ya saba zuwa ga abubuwa masu kyau ya shirye da mu zuwa abubuwan da ya kira su al-fitra. Al-fitra kuma shi tace al-khilqatu allati khalaqa Allahu ibadahu alaiha, wato dabi'a ta dan adam mai kyau ta mutuntaka ta bil adama, wanda ya kamata kowani dan adam ya zama yana kanta, shine al-fitra. Idan kana so ka gane al-fitra sosai, shine idan ka sayo waya, kun san factory setting, ha, yadda ka sayo shi daga yadda yazo ba ga setting ba, in ka gira ma kana iya canzawa, in ka gira ma kana iya barin sa, amma inda factory setting yake, ta yadda ka samu wato ringing tone dinka me aka sa maka a ciki, ka samu call, menene call setting, ka samu ringing tone volume, ka samu wa'annan duka yanda aka sa, ba shine factory setting ba. Idan kana so ka sake canza wayar ka bayan an sa mata abu, ka sake refreshing dinta ta koma factory setting, zaka iya sai ta koma yadda ka sayo ta. To yadda Allah ya halici dan adam a factory setting din sa shine ma'anar al-fitra, yanda ba a samu ni ya dura masa komi ba, ba a samu wani ya sa masa wani abu ba, ba wani app a kansa, sai yadda Allah ya kawo shi. Ana fahimta? Wannan shine ma'anar fitratan Allah allati fatara an-nasa 'alaiha. Shi yasa Allah madaukakin sarki yace fa aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratan Allah allati fatara an-nasa 'alaiha. Ka tsaida wato fuskarka akan tsarin addini wanda yake miƙaƙe na yadda Allah ya halici dan adam a tsarinsa, tsagoronsa, ba tare da an samu wani ya jirkita ya ƙara masa wani abu ba. Wannan shine fitra. To abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa shine ƙari na bil adam da ɗabi'arsa, ko ba a koya masa ba, akwai wasu abubuwa masu kyau da ya kamata a matsayinsa na bil adam ya yi su, don ya bambanta kansa daga dabbobi, ya bambanta kansa daga sauran halittu, kuma ya bambanta kansa da sauran bil adam waɗanda aka gurɓata musu tunani ba irin na bil adam ba. An fahimci wannan? Wannan shine ma'anar al-fitra. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da qassush-shari. Qassush-shari shine rage gashin baki, shine duk mutumin da yake kan setting din da Allah ya yi shi, to ba zai bar gashin bakin sa ya zama tususu ba, har ya zama yayyawan da yana hawa kan lebansa. Ana fahimta? Kamar yadda wani ma naga competition ne ta yadda yayi mafi tsayin gashin baki a duniya, wanda ba a taba yi ba, har ya samu kyauta ta kamfanin giya akan cewa shine wanda yafi kowa tara gashin baki. Shaka-shaka kira mana zuzuzu kenan. Ai kun san Guinness record ko? Yawwa, to naga wani wanda shine wanda ya cika wannan Guinness record din, cewa shine mafi tsayin gashin baki a duniya. Wani dan India ne, sai da ya bar shi yana taba kasa, sai da ya karbi kyautan sa ya yanke. Ashe shi ma ya san sai ya koma factory setting. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan sai abu na gaba shine ifa'ul lihya, cika gemu. Qassu sharib yana cikin wancan hadisin na Bukhari da Muslim, wanda ba illa akai, amma ifa'ul lihya baya ciki, ya fito a cikin riwayar Mus'ab, amma ifa'ul lihya yana cikin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar, ko baya ciki, yana ciki ta wani wurin. Amma idan an bi ta wannan riwayar, ita ce wanda waɗansu suka ce akwai illa Imam An-Nasa'i da Ad-Darqutni. An fahimta? Hakika Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni akan a cika gemu, shine ihsa. A wani lafazin Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce aful lihya, aful liha, ku cika gemu. A wani wurin zai ce waffirul liha, a wani wurin zai ce arkhul liha, a wani wurin zai ce aful liha. Duk waɗannan riwayoyi sun zo da irin wannan lafazi, duka suna tabbatar da ma'ana ɗaya ce, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cika gemu. Ma'anan cika gemu shine ka bar gemu kar ka aske, kar ka rage, kar ka taba, ka bar gemu a yadda yake. Ɗaya daga cikin fitra ce ta yadda Allah ya halici bil adama. Idan dai namiji ne, in ya ga gemu yadda Allah ya bar shi aka yake bari, ajiyar Allah ce, ba a tabawa. Amma duk wanda kaga yana kwashe nasa, ko yana masa kuskurima, ko yana ragewa, to wannan shi ya tashi daga yadda ɗabi'ar bil adama take. Don haka yana yin kwalliya ce irin wanda ta saba da kwalliyar bil adama. Ana fahimta ko? Wannan shi ne ma'anan kana daga cikin alfitra. Za mu zo mu ji ƙarin bayani. Abu na gaba shine Annabi sallallahu shine at-tiwak. Ya kirga at-tiwak shine aswaki. Kage shi baya cikin wancan riwayar. Amma ai mun ji hadisi akan aswaki tun a baya. Kage yana cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar. Abu na gaba shine istinshaqul ma. Shaka ruwa a hanci. Kagan an ce shakawa ana nufi kuma har da facewar kenan. Tare da shi yake tafiya. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama yace abin nan duk wanda ya alola to ya shaka ruwa a hanci. Kuma muka gani a sunnarsa a aikace cewa haka yake yi. To wannan shaka ruwan ana yin sa ne a duk lokacin da bukata ta taso ba dole sai a cikin alola ba. Kamar yadda aswaki ake a ko ina idan bukata ta taso. Saboda hancinka yana cikin inda ake so ka tsaftace. Da kiwon lafiya da kuma tsaftar ka kai kanka da kuma lafiyar hancinka. So duk lokacin da wani abu na kura ko wani abu ya shiga cikin hancinka da kake tsammani zai iya cutarwa, to ya zama zaka sa ruwa ka shaka ka face ka tsaftace hancinka kamar yadda zaka tsaftace bakinka. Yana ɗaya daga cikin fitra ta halittar bil adama. An fahimta? Na gaba shine al-madmada. Al-madmada shine kurkuran baki. Shine a sa ruwa a cikin baki a girgije a wanke bakin ta kowane bangare. Aswaki daban, al-madmadatu daban. Mutum yana iya aswaki amma bai wanke baki ba. Mutum yana iya wanke baki bai aswaki ba. Don haka ana so a can an faɗi aswaki, nan kuma an faɗi kurkuran baki saboda kai wannan kuma kai wancan. Shi ma duk idan bukata ta taso ne. Kaga duk wanda ya gane ma'anar wannan hadisi, to duk lokacin da zai ci abinci bayan ya wanke hannu sai kuma ya wanke bakinsa kafin ya ci. Sannan idan ya gama sai ya sake wanke hannu sannan ya wanke bakin. Kaga wannan ai ba don ba a cikin alola ba ne. Shine ma'anar al-madmada. Yana ɗaya daga cikin ɗabi'a ta wato ɗan adamtaka cewa bakinka ba kamar yadda bakin dabba ya sa abu ya ci kuma ya ci gaba da gaba ya ci haka ya kwanta. A'a, tunda dan adam ne to ya kamata ya zama yana kurkure baki a duk lokacin da bukata ta taso. Sannan kuma qassul azfar, yanke faratu. Kaga wannan kan mun ji a cikin wancan hadisin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da yanke farce. Duk lokacin da farce yayi tsayi to ya kamata a yanki. Wa ghaslul barajib, da kuma wanke wato tsakatsakin yatsu da kuma duk inda ake da wani lungu ko matsi a jikin mutum wanda zai iya tara datti ko ya iya wari. To ana so mutum ya zama koda ba lokacin yin wanka ba, idan wani wuri da zai iya tara datti ya taba datti to mutum ya wanke shi. Ballantana kuma idan ya zo wanka ko alola, shine ma'anar ghaslul barajim. Albarajim jam'i ne na alburjima. Natful ibti shine wato yanke ko kuma tizge gashin hammata. Natfu shine natsu shay'i bi shidda, a kama wani abu a tizge. To ka san mu jikinmu ba irin na Larabawa bane. Wani in ya kama ihu zai yi. Shi yasa daga waɗansu malamai saboda neman kakale-kakale suka ce sunna ita ce ka tizge, don Annabi haka ya ce. To kaga wannan in dai hakan ne za a yi ai za a samu matsala. Za a wuce kwana 40 ɗin. Bukatar ita ce gharatin shi ne a rabu da shi. Don haka da ka yi amfani da hannunka tizge idan hammatarka irin ta Larabawa ce. Tunda su nasu za ka samu gashin ba irin gashin mu bane, don haka suna kamawa za ga yana fita. Shikenan da aka suke cirewa ba sai sun aske ba. Idan kuma sai ka aske sai ka aske, in sai ka kwarzane sai ka kwarzana. Idan sai ka sa masa foda sai ka sa, kai dai bukatar ita ce ka rabu da wannan gashin. Ka rika tsaftace shi daga lokaci zuwa lokaci. Wannan shine ma'anar hadisin. Ba dole sai ka yi natfu ba, kai dai ka yi izalatul ibti shikenan. Kai dai ka kawar da shi, kana kawar da shi shikenan. Wa halqul ana, da kuma aske gashin gaba. shi wannan shine al-istihdad da kaje a cikin wancan hadisin haka duk waɗannan suna cikin al-fitra to ai duk kalmomin da suke ciki ina ji duka an gane ko an ji ma'anar al-fitra shine al-jibilla allati khalaqa Allahu an-nasa 'alayha wa jabalahum 'ala fi'liha qassu shari bi ma'ana qat'uhu i'fa'u al-lihya bi ma'ana tawfiruha al-istinshaq shine jazbul ma'i bi nafas qassu shari shine qat'uhu al-barajim jam'i na al-burjima wa hiya mafasilul asabi' natful ibd bi ma'ana إزالته بالجذب والنزع حلق الآن شنو إزالة الشعر الذي ينبت تحت البطن حول الفرج انتقاص الماء أنشي انتقاص الماء ما ننسى رجل روا أما كما يدى أكي أنفاني دي كناية يعني أتشين كواني يعني أنا نفي إمو تمزي تركي سي وني أتشي يا تقل روا وني أتشي يا كامل روا to shine su ma suke amfani da intiqasul ma rage ruwa a matsayin ana nufi tsarki kowa gane ma'anar ai to akwai fa'idoji a cikin wannan hadisi ko waɗannan hadisai kamar haka fa'ida ta farko ita ce cikar shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da kuma dacewarta ga ɗabi'a ta ɗan adam wato inda Allah ya ga dama da sai Allah ya sa mana shari'ar da ta saba da bil adama kuma dole mu bi a hakan mu dan adam ga yadda muke sai Allah ya ce in ya ga dama fa ku rika yin iri yadda dabbobi suke yi ba za mu yi ba to amma Allah saboda hikima ta sa da kuma kaunarsa da tausayinsa gare mu sai ya sa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj duk cikin addini ba wani abu na takurawa kowane abu zaka ji dadi idan kana yin sa saboda ya dace da yadda bil adama yake ku duba yanzu misali da Allah madaukakin sarki ya ce ayi alola kafin ayi alola ayi tsarki idan ana cikin janaba ayi wanka waɗannan abubuwa dukan su fa abubuwa ne na tsafta waɗanda idan ka dubi alaka da addinin sai ka ga kamar ya fi amfaninka saboda yanda zai yi amfani wa addinin kai zai yi amfani wa yanzu don ka wanke hannayenka da kafafunka da baki da hanci da wane ne kafin ka yi sallah ko don baka wanke ba akwai alaka tsakaninsa da sallar don ka wankewar in aka tashi ya amfani sallar ne ko ya amfani masallacin ku gane wannan abun da kyau fa inda mutum zai yi fitsari ko ya je makewayi sai ya fito sai zai sallarsa haka akwai alaka tsakanin wannan abun da sallar ne babu fa amma sai aka koya maka cewa ka rika yin wannan saboda a hada maka alaka tsakanin ibada da tsafta da kuma dabi'a ta dan adam ka rika sa ka cewa lokacin da zaka yi ibada sai ya zama kai wani abun da kai ma kana ganin mutuncin kanka sai ya kara wa addini kima ina fata an fahimta dukkan abinda addinin musulunci yazo da shi ya dace da dabi'ar bil adam sai dai idan bil adaman an canza masa tunaninsa da setting dinsa na asali to sai rinka gani kamar wannan abun bai dace da dan adam ba amma wallahi inda mutum zai yi tunani shi kadai a nitse zai gane babu abinda Allah ya shar'anta inda ya inganta a addini wanda bai dace da dabi'a ta dan adam ba Allah muna godiya gare ka musamman kuma shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗansu shari'o'in sun wahala fa wallahi muna cin albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗansu fa a zamanin su fa idan fitsari ya taba ka sai ka kankare wurin wallahi idan ya taba tubabinka sai dai ka jefa ba maganan wankewa ka sa ruwa amma mu addinin mu sai aka yi shi da sauki kuma sai aka yi shi yanda a tabi'a ma me yasa za a ce ka kankare ana fahimta to sai ya zama na cewa addinin musulunci ya dace da yadda ɗabi'ar ɗan adam take fa'ida ta biyu ita ce abinda hadisin da yake nuna mana shine gashin baki ragewa aka ce ayi ba askewa ba gashin baki mai aka ce ayi qassu shari haka waɗanda suke zuwa a aske musu barashin baki tas gaba daya ba su rage ko dan kadan ba dan na kwalliya a ba su cika sunna ba ana rage dan kadan shi yasa yace kassu wannan malamai suna tambihi akai cewa karka je ka sa a aske maka shi gaba daya ana fahimta musamman kuma wanda zai kwanta akan lebanka amma idan tsayi ne ta fuskar nan wajen tsayin sa wannan shi babu laifi domin Umar dan Khattab an samu nasa yana yin tsayin da har yana irin ya dan yi lauje din nan wannan duk na cika ido ne saboda da ka gan shi ka san wannan ba wanda za ka yi wasa da shi ba ya ga wani lokaci yana kamawa yana haka idan ana so a sa dokan gwamnati kaga duk wanda ya ga wannan ya san da gaskiya ake yi Allah ya kare yarda ga Umar dan Khattab sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarni cewa a rika cika gemu ba'anan cika gemu shine kar a taba shi kwata-kwata sunna annabi sallallahu alaihi wasallama shine kar a aske kar a rage ana fahimta wannan ita ce sunna kuma duk wanda ya aske da duk wanda ya taba ya saba wa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda malamai suka yi sabani shine idan mutum ya taba ya rage shin ya aikata haramun ne ko kuma ya aikata makruhi zancen da filin jaye shine haramun yayi dan ya saba da fadin annabi sallallahu alaihi wasallam afu da waffiru ana ganewa da kuma arhu kuma ya saba da yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khaliful majus ku saba waɗanda ba musulmi ba kaga su sai su aske nasu to kai kuma sai ka barna ka baka taba ba wannan ita ce sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma akwai waɗanda dabi'a su ba su da gemu waɗannan ba su yi laifin komai ba ba za su ce hadisin ba su yi aiki da shi ba don an ce a cika ba su da shi da bai za su cika shi yasa malamai suka ce ba a ce maka ka rika shafa mai wai don gemu ya fito ba ba wanda ya dora maka wannan akwai kuma waɗanda suna da gemu amma shi da kansa yake raguwa kamar yadda na taba gaya muku ne alhamdulillah wannan gemun da kuke gani ya tsaya kyam yanzu shekarun wannan gemu 20 cik kenan rabona da in taba komi daga cikin sa tun 2002 tun lokacin da na fahimci wannan hadisi cewa wajibi ne wallahi tun daga ranan ban taba rage ko komo ba a jikin wannan gemu don haka duk abin da kaga ya tsaya kyam din nan haka ne Allah yake tsaya ba askewa ake ba alhamdulillah saboda naga ina jan hadisi ne wasu suna kallo na alhamdulillah muna nan tare da hadisi yawa fa'ida ta biyar ita ce wato farce ba abun ado bane a musulunci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a rinka yanke farce ya ce maza ya ce mata ya ce yara ko manya kowa da kowa ya rinka rage faratunsa idan kaga mutum yana son koyi da dabi'ar waɗansu na barin farce ya tsaye to wannan ba da musulunci yake koyi ba yana koyi ne da kafirai amma ado a musulunci shine a yanke farce kawai ana fahimta ko idan ya fito ya kai yanda misali bai yi tsanani ba wannan duk ba laifi bane tunda har an bada lokaci da za a ce kar a wuce ba wai ana ce yana fara fitowa sai ka yanke kai ta yin haka a'a ba haka aka dora maka ba ma ja'ala alaikum fi dini min haraj amma a bar shi yayi tsayin da zaka ga kamar abun ado ne yanda waɗansu suke abun kazanta to wannan kan ya saba da muhammadiyya an gane wannan da kyau fa'ida ta shida ita ce wato ana so mutum ya zama duk wani wuri da zai iya tara datti mutum ya zama yana wankewa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana akan ghuslul barajin kaga wani lokaci ko da ba alola za ka yi ba ka ci abinci wani abu ya dan makale ko ka rike wani abu to ya zama kana kokari ka wanke duk wurin da ka san da cewa zai iya tara datti ko ya sa wani abu ya zama ya canza daga yadda kake to ya kamata a ce kana wankewa shine ghuslul barajin sannan kuma yana daga cikin sunna aske gashin hammata da kuma aske gashin gaba kuma duk hanyar da za ta iya sa a aske shi ko a rabu da shi ya tabbata ba dole sai ta hanyar da kaji an faɗa a cikin hadisin cewa wannan a aske wannan a tizge ba duk yanda za a yi a rabu da shi kawai fa'ida ta gaba ita ce wato addinin musulunci ya cika ta hanyar koyawa musulmi wani abin da iya a musulunci kadai ake samu. Ka tambayi duk wanda ya yawon duniya yayi alaka da mutane waɗanda suke ji suna da civilization daban ba irin na musulunci ba, zaka samu ba wanda ya damu da cewa in yayi fitsari ko yayi bayan gida ya wanke sai musulmi kadai. Duk wata al'ada da duk wata hadara ba ta zo da wannan ba sai addinin musulunci kadai, shine kuma wanda ya dace da asalin tabi'a ta bil adama. Sannan kuma yana daga cikin abin da muke koya a cikin wannan hadisi shine cewa wato an ce kar mutum ya wuce kwana 40. Wannan 40 din ba wai an ce ka jira ne sai kwana 40 yayi kafin ka yanke ba, a'a ana gaya maka maximum ne kar ka wuce haka. Amma ai sun bambanta, sannan mutane sun bambanta a wajen tara gashin baki da tara faratu, wani nasa da wuri zai taru, wani nasa kuma zai jinkirta, so kawai dai kar ka wuce wancan. Amma wani za ka samu a cikin kowane sati ma ya kamata ya rika ragewa gurgurdon yadda ɗabi'ar mutum take da kuma gurgurdon yadda shi abin da aka ce a yankin yaya bambancin sa yake da wani wajen saurin taruwa. Fa'ida ta gaba ta ƙarshe ita ce duk wanda ya saba da ɗaya daga cikin waɗannan to shine asalin bakauye. Duk wanda yake kwalliya ta hanyar aske gemu wallahi bakauye ne, don duk wayewarka a duniya wallahi baka kai Muhammadu Rasulullahi ba. Kuma duk yanda kake tsammani cewa za ka yi kyau, ba saboda kyau bane ake wannan kwakwale-kwakwalen a bar gashin baki a yi wane ne, billahi allazi la ilaha illa huwa, duniyan nan ba wani dan adam da ya taba taka ta wanda ya fi Muhammadu Rasulullahi kyau. Da ado da ka ga dan adam kana sha'awar in ka gan shi ka sake gani kamar sa, amma ya tara gemu kuma yana rage gashin baki, yana yanke faratu, yana yin duk waɗannan abubuwa da aka faɗa. Duk wanda ya ɗauka akwai wayewa a cikin sabawa wannan wallahi shine dan ƙauye lamba ɗaya. Asalin wayewa tana ga bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai dai ba kowa zai gane ba sai wanda Allah ya bashi dadin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ka ganar da mu kuma ka sa mu yi aiki da abinda muka gane, abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, kuskure kuma Allah ya yafe mana. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.